الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزل دمك مجانا يمتلنا أصبر تيدي ديدا 27 ga watan Rajab, hijirana da shekara 1433, daidai da 16 ga watan June shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 73 daga cikin jeren karatuttukan Sahihu Muslim wallafar al-Imam Muslim Abul Hussein, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Muna cikin kitabul iman, babu bayani anna dinan nasiha, babin da ke bayani akan cewa addinin musulunci to nasiha ne. Hadisin da malai ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala shine shahararren hadisi wanda al-Imam Tamim al-Dari ya rawaito shi daga cikin ainihin malaman sahabbai, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. A inda mun ji me ake nufi da cewa addini nasiha ne ga Allah da littafin shi da manzon shi da shugabannin musulmi da kuma sauran jama'ar musulmi baki daya. A nan ina so jama'a su san duk tattaunawar da muka yi akan wannan hadisin to sharar fage ce. Yanzu ne za a fara ainihin maganar sharhi dangane da hadisin. Matsalar farko da hadisin yake dauke da ita ce shi dai wannan hadisi Muslim kadai ya rawaito shi, Bukhari bai rawaito shi ba. Matsala ta biyu kuma ita ce daga cikin malaman da suka fitar da ainihin wannan hadisi akwai al-Imam Abu Dawud, al-Imam An-Nasa'i ma ya fitar da shi, haka al-Imam Al-Humaydi, al-Imam Ahmad ya fitar da shi, haka al-Imam Abu Awana, al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi, haka al-Imam Ibn Hibban, al-Imam Tabarani dukkan su sun fitar da shi, haka nan al-Imam Al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh Sunnah. Mas'ala ta uku kamar yadda ainihin muka bayyana a baya cewa wannan hadisi yana daga cikin ainihin wato riwayat Tamim al-Dari, wadda in ba kumanta ba mun dan tattauna wasu maganganu akai cewa Tamim al-Dari yana daga cikin mutane masu karancin hadisi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Akwai hadisai da suka zo da dama dangane da abin da ya shafi mas'ala ta nasiha jama'a. Na daga cikin waɗannan ainihin wato hadisai malam yake cewa wa qad warada fi ahadith kathira an-nusha للمسلمين عموما وفي بعضها النصح لولاة أمورهم وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياه. حديث ما سيوا سنزو فإن دسكي مدانا أكن نصيحة قال أم مسلمي قبادا وسو حديثا سنزو نسنا چيوا شو قبني أي مسو نصيحة وسو حديثا كما سنا چيوا تلكاوا wa shugabanni nasiha. Abinda wannan ke nufi shine shugabanni su yi nasiha shine su kyautata wa mutane, talakawa kuma su yi wa shugabanni nasiha shine su kyautata musu wajen biyayya. Sai malam yake cewa fa ammal awwal wa huwa an-nush lil muslimina umuman fa fi sahihaini an Jarir ibn Abdullah قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. دنگني ده حديث سند كذو سنا مغانا غين نصيحة غاين واتو الأمة مسلمي باكي دا. أقول حديث ده الإمام البخاري ده مسلم عينهن سنفت الدشي حاصل ماشيني حديث منغبة ده مكرن تأتك اللتافن إن شاء الله daga sahabi Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara mishi yarda. Yace nayi wa annabi mubaya'a. Abinda ake nufi da mubaya'a ita ce nayi mishi chaffa, na gaisa da shi, na yadda akan shi shugabana ne, zan yi mishi mubiyayya, mun yarjejeniya akan tsayi da sallah, da bayar da zakka da kuma nasiha ga kowane musulmi. Yanzu cewa nasiha ga kowane musulmi anan ba wai wa'azi kadai ba, a shine kyautata wa musulmi. Karka zo da wani abu wanda zai cutar da musulmi, ka bar musulmi su zauna lafiya, ka kawo wa musulmi alheri, ka kawo wa musulmi ci gaba, ka haskaka wa musulmi game da abin da zai amfanar da su. Duk wannan yana daukar ma'anar nasiha. Idan kun tuna da bayanin farko da muka yi cewa ita nasiha kalma ce wadda take tattaro al'amura na alkhairi baki daya. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حق المؤمن على المؤمن فت. حديث هذا cikin sahih muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace dukkan mu'mini yana da haƙoƙi guda shida akan dan uwan shi mu'mini. Fa zakara minha, daga cikin waɗannan haƙoƙi guda shida annabi ya ambaci wa idza tansahaka fansah lahu, idan ya buƙaci nasihar ka to ka ainihin yi mishi nasiha. Anan ba wai in ya neme ka ba, in ya buƙata. Akwai musulmin da zaka ga yana buƙatar shawara, yana buƙatar faɗakarwa, yana buƙatar ka nuna mai wani abu da ya dace, to ya buƙata kenan. Akwai bambanci tsakanin buƙata da nema. Wato abin takeici, a daidai lokacin da waɗanda ba Hausawa ba suka tsorata da cewa harshen Hausa yana yin ƙarfi, ƙarfin da zai hallaka yarurrukansu, Profesa Wole Soyinka profesa ne masani game da ainihin harshen Turanci da literature, wato al'adun Turawa, yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka yi fice waɗanda suka samu kyauta ta Nobel, wadda kyauta ce ta duniya akan ƙwarewa da iyawa. Bayarabe ne, amma da ya nazarin harshen Hausa sai ya ce yana mai baƙin cikin cewa harshen Hausa yana ƙarfi kuma yana yin faɗi, yana ganin jikan shi wata rana Hausa zai yi, ma'ana nan gaba jikan shi za a samu cikin jikokin shi wanda ba zai iya rabanci ba Hausa zai yi. Yana bayyana yadda harshen Hausa yake ƙarfi ne. Na'am, haka ta faru. Yanzu kamar ni iyaye da kakanni Fulani ne put, amma ba na jin fullancin kuma sam Hausa nake ji, kaga ta riga ta faru. To amma daidai sanda haka take faruwa ko su kuma Hausawar Hausar lalacewa take a bakinsu. Bari muku wani karamin takadiri. Yanzu da yara ne muke jin suke wannan baubaucin ko gwarancin, sai yaro ya ce zan zana jarabawa. Yanzu har manya cewa suke zan zana jarabawa. A Hausa akwai bambanci tsakanin zane da rubutu. Ba a taɓa zana jarabawa ba, ko architect ne kai, ba zanen jarabawa kake ba, rubuta jarabawa kake. Don zane ma'anar shi shine taswira, surantawa, drawing shi yake kira zane. Amma yanzu kowa sai ka ji ya ce zan zana jarabawa ko zan karta jarabawa, ba ƙwarewa ba ce, gwaranci ne. Ƙwarewar shi ne zan rubuta jarabawa, don rubuta jarabawa rubuta ta ake, ba drawing ɗinta ake ba. Drawing ɗinta shi ne zane, kuma har abada zane ba zai ɗauki ma'anar rubutu ba a irin wannan ma'anar. Ma'ana da ba ka ce na rantse da Allah ba zan sake yin rubutu ba a duniya, to ga kana yin zane, ba za a ce kai ba zane daban rubutu daban. Haka kartawa, zan je in karta jarabawa, ba kartawa. Me ake nufi da kartawa? Kartawa kana fusga, kana karta abu, kana yaga shi, shi ake nufi ainihin kartawa, scratch. To amma a yau sai ka ji ya ce zan karta jarabawa, zan zana jarabawa, a zan rubuta jarabawa, ita ce Hausa. Wato akwai illa babba idan Hausawa suka yi sakaci harshen Hausa ya gurɓace. Ku yi haƙuri, kun dai ji asali na ina mai faɗin haka, ni ba Bahaushe ba ne, amma ita ce gaskiya. Harshen Hausa Allah ya albarkace shi da ƙarfi, an yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a kan shi. akwai malaminmu da ya rasu professor Ibrahim Yaro Yahaya almajiri ne dan makaranta allo amma karshe ya karke a karshen rayuwar shi ya rasu as a professor a cikin harshen Hausa amma almajiri ne ko primary bai taba yi ba almajiri ne mai ko dan kanzo ko dan dagwadago da girman shi yaje koyi karatun da ake kira yaki da jahilci daga nan ya rubuta GCE daga nan ya tafi secondary daga nan sai ya tike akan harshen Hausa harshe ne wanda yake kai da Allah ya sa kake jin shi yanzu baka san darajar shi ba amma wanda ya tafi yana nazarin shi zai gane harshen yana da fadi fadin da kuji daga baki na in Allah ya so bai gaza fadin da Larabci yake da shi ba amma abin da yake faruwa hatta ustazai da malamai waɗanda ke karanta ire-iren waɗannan littattafai na Larabci ba sa jin Hausar da suke iya fassara littafan saboda haka su kansu sai in aka zo wani wurin sai ka ji mutum ya ce ban san wata kalma a Hausa da zan ainihin faɗi wadda za ta iya tsayawa a matsayin wannan ba gaskiya harshen yana da matukar faɗi ƙwarai da gaske idan ka karanta littattafai da dama na adabin Hausa wanda shi professor Ibrahim Yaro Yahaya ya rubuta zaka ga irin yadda ya kawo yadda harshen ya haɓaka harshen ya albarka wani abun mamaki digirin farko da aka fara bayarwa a harshen a ƙasar Turai aka fara bayar da shi kuma a yanzu na daga cikin yarurruka waɗanda suke da ƙarfi a cikin jami'o'i na Almania wato ita ce ƙasar Jamus da ƙasashen ainihin Ingila to shi ne harshen Hausa suna daga cikin harsuna waɗanda mu kuma a nan yanzu in ka ga mutum ya je yana karantawa to ya lalace ni ni kaina na taɓa subudda baka har wani a university Maiduguri ya ce ya taɓa jina na yi wata magana wadda bai ji daɗinta ba na soki masu karatun Hausa a cikin jami'o'i na ce to kai haƙuri na yi magana ne daidai da yanayin wato hatta waɗanda za ka ga yanzu sun je suna karatun harshen Hausa in ka bincike su sai ka ga asali ba shi suka so su karanta ba wani abin suka so ba samu ba sai suka buge da karantawa ko kun fahimta kusa da mu nan akwai wani ƙwararren masanin harshen Hausa wanda yana cikin buri na wata ran mu ɗauko shi nan ya rinka karantar da darussa na Hausa na musamman shugaban wata babban ma'aikata ce nan dab da jikin makarantar nan tamu ƙwararre ne game da harshen Hausa tsarki ya tabbata ga Allah shi kanshi bai san na san shi shekara wajen 30 da wani abu da ta gabata ba wannan harshen asarar shi da mutane za su yadda su yi a yanzu ba ƙaramin asara ba ce saboda rubuce-rubucen da manya-manyan masana suka yi kamar irin su Dr. Abubakar Imam kamar irin su Nal Skina bature ne amma sai da ya waye gari ya ji harshen ya yi zurfi har ma shi ne ya fara rubuta kamus na Hausa na farko a cikin ainihin harshen akwai tura waɗanda yau sun yi rubuce-rubuce sun yi fassarorin abubuwa da dama a cikin harshen sun rubuta wasu abubuwa da dama wanda abin mamaki ba su rubuta da harsunansu ba kamar Barry Burgess kamar Steven a gidan rediyon America VOA waɗannan turawa ne amma suna jin harshen Hausa har sun kai sun yi rubuce-rubuce da harshen wanda abubuwan da suka rubuta ba su taɓa rubuta su da harshen Turanci ba idan aka yi asarar yaran a bakin mutane da kuma iya karanta yaran to za a yi asarar wasu abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda aka rubuta a daidai lokacin da wannan take faruwa a ƙasar Hausa wasu masana kuma ƙoƙari suke yi akan ya za a yi ilmomin da Allah ya ba su suka sani a juya su cikin waɗannan harsunan don a fara karantar da waɗannan ilmomin da harsunan domin abin ya sauki kamar yadda yake sauki a ƙasashe irin su China da sauransu akwai wani babban masani a garin nan shi ma shugaban wata katafariyar ma'aikata ce ta gwamnatin tarayya ga ta can in ka wuce samu shugabanta ne yanzu haka yana da takaicin cewa me yasa kamar kos ma'ana darasi ilimin da ya shafi fagen shi ba za a yi rubutu ainihin da harshen Hausa a kai ba sai ya ce to amma abin takaici shi kanshi yanzu ko shafi ɗaya ba zai iya rubutawa da harshen Hausa ba, kuma Bahaushe ne, kuma profesa ne a cikin fagen shi, dan boko ne, amma saboda harshen yayi rauni. Ina jan hankalin mutanen mu musamman, lallai waɗanda suka zan malaman makaranta ne kasi sakaci su rinka faɗin yaran koyaya kawai, su rinka ƙoƙari ba don komi ba. Nan gaba ire-iren waɗannan wa'azozin da sauransu za a wayi gari lokacin da ba za a samu wanda yake jin su ba, don a yanzu ɗin in ni da makamantana muna karatu, mafi yawancin matasa ba sa jin me muke cewa, mafi yawancin matasa ba sa jin me muke cewa in ana irin wannan karatu. To kuma wannan haɗari ne, domin da wannan yaran ne ina tabbatar maka su ɗan hodiyo suka yaɗa da'awarsu aka yi jihadi, ba da Larabci ba ne, ba da Fulatanci ba ne, da harshen Hausa suka yi amfani suka yaɗa. Tun wancan lokacin shekara 200 da ta wuce, harshen yana da ƙarfi yadda ya zama harshen da ake idar da saƙo da shi. Hakikanin al'amari harshe ne dai wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ainihin albarkace shi. To Allah Maɗaukakin Sarki ya albarkace mu da gwargwaron ainihin albarkar da yawa musulunci. Don haka jama'a kun ji yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato yewa Annabi biya mubaya'a, yewa Annabi chaffa a bisa cewa duk lokacin da wani musulmi ya buƙaci nasiha to zai mishi, kamar yadda nace buƙata daban so daban. Idan mutum ya ce wane ina son kaza, daban da ya ce maka wane ina buƙatar kaza. Mutumin da kaga yana rawar sanyi, to wannan ko bai ce maka yana so ba, to yana buƙatar ɗimi, yana buƙatar bargo, abin da zai lullube shi. Ina fata an gane. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. Warwaya hadhal hadith min wujuhin ukhar, an ruwaito wannan hadisi ta wasu fuskoki daban. Anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan hadisin da yake bayyana cewa duk mumini yana da haƙƙoƙi guda shida akan ɗan uwan shi mumini. Mun fara karanto shi a baya, kuma za mu zo mu sake karanta shi a can gaba insha Allah. Wa fil musnad an Hakim ibn Abi Yazida an abihi, Hakim ya ruwaito wannan hadisi daga mahaifin shi mai suna Abu Yazid. An annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, annabi yace idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu, idan ɗayan ku ya nemi ɗan uwan shi musulmi da nasiha to yayi mishi nasihar ko kuma ya saurari nasihar tashi. Abinda hadisin ke cewa shine, idan ka neme ni da in yi maka nasiha to in yi maka nasiha din, idan ni na neme ka da yin nasiha to ainihin kai din kai min nasiha. Nasihar nan ta wa'azi ce, ta sauki ce, ta wani ainihin wato sauƙaƙawa ne, din nasiha ce. Wa amma sani dangane da na biyu, kuma bangare na biyu na bangaren nasiha, wa huwa nushu li wulatil umuri, tace nasiha ga ainihin shugabanni, wa nusuhum li ri'ayahum, da kuma ainihin wato su kuma nasiha su ga ainihin talakawansu. Ayi nasiha ga shugabanni shine a bi shugabanni, a goyi bayansu, a kare mutuncinsu, a kuma girmama su. Su kuma nasiharsu ga talakawa ita ce ainihin su kula da haƙƙoƙin talakawa, sannan kuma su rinka tausaya wa talakawa din. Fa fi sahihi muslimin an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, inna allaha yarda lakum salasa. Hadisi ya zo cikin sahihu muslim daga abu huraira, annabi ya ce Allah yana jin daɗin abubuwa guda uku idan kuka yi su, yana farin ciki da su, yana yarje muku waɗannan abubuwan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah na jin daɗin ku bauta mishi kar ku yi shirka, kar ku haɗa shi da komai, Allah na jin daɗin wannan. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, Allah kuma yana jin daɗin ku rike igiyar Allah gaba ɗayan ku. Wa la tafarraqu, kar ku rarrabu, Allah na jin daɗin ya zama kanku ya haɗu amma a bisa igiyar Allah. Ku haɗu a bisa igiyar Allah, ma'ana ku haɗu a bisa saƙon da Allah ya aiko, a bisa gaskiya. Kar ku rarrabu a halin kuna kan ainihin saƙon Allah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, sannan kuma duk wanda Allah ya danka al'amarin ku a hannun shi, ya zama shine shugabanku, to ku rinka yi mishi nasiha, ku rinka mishi biyayya, ku rinka mutunta shi, ku rinka kare mutuncin shi. Wa fil musnad wa ghayrihi an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama qala fi khutbatihi bil khayf min Mina. Wannan hadisi sahabi Jubair ibn Mut'im yace annabi yayi khutba a ainihin Khayf a Mina. Khayf din ga inda masallaci yake nan, da zaran ka je kai jifan shedan ka taho gashi nan dama da kai, idan kuma za ka tafi wurin jifan shedan ne gashi nan shine hagu da kai. Akwai masallaci a wurin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabawa 70 sun yi sallah a masallacin. Wannan hadisi ne kyakkyawan hadisi, al-Imam Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi. Sai dai ina fadakar da alhazai abinda wannan hadisin ya fadi kenan, amma hadisin bai fadi wata daraja ta cewa za a je a yi sallah a wurin, ko a je a rinka kwana a wurin, ko a je ana wata ibada ta musamman a wurin ba. Innama an fadi tarihin wannan masallacin cewa annabi 70 daga cikin annabawa sun taba yin sallah a wurin. To amma kai ba ce maka akai dole kuma ka nufi wurin domin yin sallah ba, a'a, in ka je ka yi jifa yayi daidai da lokacin sallah azhar sai ka zo ka yi, in za ka je ka yi jifa yayi daidai da lokacin sallah magriba ko isha sai ka yi, amma ba cewa akai haru gurin domin ainihin wato yin sallah ta musamman ba. Domin lokacin aikin hajji musamman za ka je ka ga masallacin ya cika tankam, ana ta turere ne ma juna. In ka tambaya wacce falala ce aka faɗi ta yin ibada a wurin, na'am, shi masallacin an faɗi yana da falala, amma ba a faɗi ga falalar yin wata ibada a wurin ba. To kullum a musulunci akwai bambanci tsakanin wuri kaza na da falala, to kuma ibada da aka yi a wurin tana da wata falala. In ba a faɗe ta ba, to wannan bai lazimta maka cewa dole sai ka je ka yi ibada a wurin ba. Idan munasaba ta kai ka yi ibada madalla, idan kuma munasaba ba ta kai ba shikenan sai ka wuce. Wannan masallaci a Khayf annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ainihin wato hudba a wurin a lokacin aikin hajji, daga ciki ga abubuwan da ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Salasun la yughillu alaihinna qalbu imri'in muslimin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace abubuwa uku zuciyar mutum musulmi ba ta kyamarsu. Abu na farko ikhlasul amali lillah, tsarkake aiki domin Allah, yin aiki domin Allah zuciyar musulmi ba ta kyamar wannan. Wa munasahatu ulatul amr, da kuma yin nasiha ga shugabanni zuciyar musulmi ba ta kyamar wannan. Wato musulmi zuciyar shi ba ta kyamar fatan alheri ga shugaban shi, biyayya ga shugaban shi, ladabi ga shugaban shi, fada wa shugaban shi gaskiya, fatan shugaban shi yayi nasara, duk musulmi baya kyama haka. Wa luzumi jama'atul muslimin, da kuma lazimtar jama'ar musulmi. Waɗannan abubuwan zuciyar musulmi ba ta kyama. Wato musulmi ba dan san rabuwar kai bane, musulmi ba dan san tashin hankali bane, musulmi so yake a haɗu tare ayi ainihin aiki tare. Wannan hadisin kenan wanda malam ya kafa hujja da shi akan ƙara ƙarfafa cewa talakawa su girmama shugabanni, shugabanni kuma su mutunta ainihin talakawa. Sai sake cewa wa qad rawa hadhihi al-khutba an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama jama'atun minhum Abu Sa'id al-Khudri wa qad ruwiya min hadith Abi Sa'id bi lafdhin akhar kharrajahu ad-Darqutni fi al-Afrad bi isnadin jayyidin wa lafdhuhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. أتكلم وترواية وأن الحديث يزود لفظا شوى زوجي المسلم باتك أما أبو بوى أكو باتك أما رأينه وتنصيحة قال لا دمنزنش دلتافنشي زوجي المسلم كما باتك أما نصيحة غا ايدي نواتو مسلمي باكي دا. وفي الصحيحين عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية. حديث يازو تكين بخاري دا مسلم annabi yace babu wani bawa wanda Allah zai bashi kiwon wasu talakawa, ma'ana duk wani shugaba da Allah ya danka wasu talakawa a ƙarƙashin shi, summa lam yuhitha bi nushihi, sannan bai kewaye su da adalcin shi da nasihar shi da tausayin su ba, illa lam yadkhulil janna, sai ya kasance ba zai shiga aljanna ba. Ma'ana duk lokacin da Allah ya dora ka shugabancin wasu jama'a, ya zama baka kula da mutuncin su, baka kula da haƙƙin su, baka tausaya musu, baka yi musu adalci, to shikenan wannan dalili ne akan ka haramta wa kanka ainihin aljanna. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, waɗannan na daga cikin sharar fage na ainihin sharhin hadisin, sai kuma malam yace al-mas'alatu rabi'a fi fawaidihi, fa'idojin da ke tattare da wannan hadisi. Al-ula, fa'idar farko, minha bayanu anna ad-dina an-nasiha, wannan hadisi yana bayyana maka cewa addini nasiha ne. Menene addini? Addini in ka so bayyana shi a takaice sai ka ce hanyar rayuwa, shine addini kawai. Dan haka ku kiyaye, mu musulmi yadda muke fassara addini daban da yadda kristoci da yahudawa suke fassara addini, daban da yadda waɗanda kuma ma san ba su yarda da abin da ake kira addini ba suke fassara shi. Mu muna fassara shi da cewa hanyar rayuwa. Rayuwarka ko dai ta zama ibada ce ko ta zama ainihin mu'amala, to ɓangaren da ya shafi ibada shine abin da ya shafi sallah, azumi, zakka, hajji, faɗin kalmar shahada, to wannan shi ake kira al-islamu, buniyal islamu ala khamsin, haka hadisi yazo daga sahabi Abdullahi dan Umar da kuma Abu Huraira, an gina musulunci akan abubuwa biyar. Na biyu, ɓangaren mu'amala, ko ya kasance abin da ya shafi ciniki, saye da sayarwa, ko ya shafi mu'amalar ka da wani, kamar me, kamar aure da zamantakewar makwabtaka, duk waɗannan abubuwan musulunci ne. Ko ya zama zamantakewar ka da wani a matsayin kai shugaban shi ne, shi talakanka ne, ko shi talakanka ne kai ne shugaban shi, ko makamantan haka. Idan kuka dubi gaba ɗayan waɗannan abubuwan musulunci ne. Dan haka addinin musulunci yana magana dangane da spirituals, hanyoyin ibada, yana magana dangane da politicals, siyasa, shugabanci da jagoranci, sannan sai yana magana dangane da economical aspect, ɓangaren abin da ya shafi tattali, saye da sayarwa, cin bashi da makamantansu, ajiyar kuɗi da makamantansu, sannan sai kuma social, aure, zamantakewar tare, a haɗu a gaisa, sanya tufafi, cin abinci da makamantan wannan. Dan haka waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya da na lissafo su jama'a addini ne. To idan kuka dubi waɗannan da kyau jama'a, dukansu addini ne a wurinmu. Idan ka tafi wurin Kirista, in ka tambaye shi me addini, shi kuma kawai zai bayyana maka ibada. Dan haka ranar Lahadi ce ake yi kawai. Shi kuma in ka tafi wurin Bayahude zai ce maka shi ma ibada ita ce addini. Saboda haka ranar waɗancan ranar asabar kawai suke yi, shikenan. To sai zama a wannan halin, ku duba, na daga cikin kuskuren da ya faru wajen constitutional amalgamation da aka yi a ƙasar nan, ƙoƙarin haɗe arewaci da kudancin Najeriya. Arewaci sun ginu ne mafi yawancinsu, in ba dukansu ba, akan aƙida da addini na musulunci. Kuma an taɓa kafa kafaffiyar gwamnati, ta yi shekara da shekaru, ta rayu a zukatan mutane, ta zauna daram, har abin ya koma ya zama musu al'ada. Hatta jahilinsu ya san abubuwa da yawa na addini sun zama mishi al'adar shi. Sai kuma ka ɗauko kudanci, waɗanda su kuma asalinsu arna ne. Shigowar Turawa a lokacin ne matakin farko na taɓa sanin wani abu da ake kiran shi addini. To sai a zo a haɗe waɗannan mutane, sai a ce doka ɗaya za ta yi aiki a kansu. To kun ji inda matsala ta faru. Shi yasa wannan rikicin har yanzu ‘yan boko suna jin shi a jika, amma su kansu ba su san maganin shi ba. Shi ne ya za ka yi
kace zaka hade su akan doka daya, a'a ba doka daya ce za ta hade su ba, da yadda aka ce an samar da constitution shine yadda za ta zaunar da su, to sai a ce kuma kowanne ya je aiki da dokar da ta dace da shi. To shikenan waɗannan ƴan arewa da suka saba da addini da shari'a sai a ce su ci gaba, kai dan kudu sai a ce ba ruwanka. To amma shikenan sai a ce a'a ita shari'ar ba ta dace da yanayin ƙasar ba, saboda akwai dan su waɗanda ba musulmi ba. Shi kuma wannan sai ce to ai shi kuma shari'a ce kawai, in ba shari'a ba shi kuma bai san komai ba. Shi yasa kullum muna cikin hayaniya, kuma ba za a taɓa fita daga wannan hayaniyar ba sai lokacin da aka dawo aka tabbatar wa da kai da ka saba shari'an nan je kaka yi ta, kai kuma mai ka saba yi kai ma je kaka yi abin da kai. To akwai wani professor mai suna Professor Akram Biya Al-Umari, professor ne malamin hadisi ne, shi ya graduating din Muhammad Matar Zaharani mai littafin Tadwini Sunna da Ulumin Rijal. Professor Akram Biya Al-Umari ya rubuta littafi da ya sanya mishi Tarihu Tadwini Sunna Al-Musharrafa, tarihin rubuta sunna madaukakiya. A ciki ya bayyana wannan a matsayin shi ne babban rikicin da duniya yau take fuskanta game da ainihin musulmi da kuma musulunci. Don haka duniya za ta ci gaba da kallon musulmi a masu tsaurin ra'ayi, babu sanda ba za a kalli musulmi a wannan ba. Saboda ne shi musulmi idan ya fita aiki, shi aikin addini ne, rigar shi da yake sawa addini ce, cin abinci da yake addini ne. To duk gabar da aka je sai ce Allah ya ce, Annabi ya ce, a halin shi kuma wancan empty ne, ba komai game da shi, dangane da meye Allahn shi ya ce, meye Annabin shi ya ce game da cin abinci, ba wani abu. Ka saurari filin tambayoyin addinin Kirista, za ka ji manyan masana ne aka ɗauko, amma aka mishi tambaya cewa pastor na auri wata yarinya ne, sai te kaza sai te kaza sai te kaza, to ya za a yi? Sai ce to a gani na ina ganin abin da ya kamata dai kai kaza. Sai ka ji in ka lura da kyau za ka ji a gani na ta yi yawa, a gani na Mr. Ezekiel ka je kai kaza, a gani na Madam Juliet ki je ki kaza. Ba za ka ji ya karanto wata aya ko wani hadisi daga Annabin da ya yarda da shi kai tsaye yana magana akan wannan abun ba. Me kake tunani mutanen da suke da karancin nasoshi irin waɗannan, in ka haɗa su da mutanen da suke cike da nasoshi akan komai, har sallama yinta, ya za a yi ta, ina ake yinta, yaushe ake yinta, yaushe ne ba a yi, wa ake yi wa, wa ba a yi wa, wa ke yi a ansa, waye ba a yi wa, in wanda kaza ne ya za a yi mishi, duka akwai wannan a cikin addininmu. Ya za ka haɗa mu da mutumin da in ka tambaye shi addininka wace irin hanya ya bayyana maka, in ka haɗu da wani mai zaka ce mai? Ba shi da ta cewa. Da wannan hannu addininka ya ce a gaisa? Ba shi da ta cewa. In an zo ta sa takalmi ko safa, da wace ƙafa addininka ya ce? Shin a tsaye ne ma ko a zaune? In ka fara magana wannan, ka je ka samu ko professor ne kake da shi, professor akan Christian theology, ma'ana professor akan ilimin tauhidi, sanin Allah na Kiristoci, ka je ka same shi ka tambaye shi cewa da wannan addini da wanne da wace kafa za a sa takalmi a cikin addinin Kirista? Bai sani ba. Wace ake fara cirewa? A zauna ake sa takalmi ko a tsaye? Akwai nau'in kalar kalar tufafi, kala ruwan tufafin da addinin ku ya hana, akwai tufafin da addinin ku ya yadda, akwai ka za su ce duk babu. To kaga dole in kuka haɗu za ku yi aiki tare da wannan. Idan ya zo zai yi kaza sai ka ce mishi a'a kaza ba kyau saboda addini. In ya yunkura zai sake yin kaza sai ka ce mishi ai ba kyau addini ya hana. In ya sake yunkura zai kaza sai a ce ba daidai bane, sai ce to kai addinin ka ya hana ka komai. Sai ce ka cika tsaurin ra'ayi. Professor Biya Akram Biya Al-Umari yace haka za a ci gaba da fuskanta game da musulmi a duniya. Ba za a daina fuskantar wannan matsalar ba sai lokacin da aka gane bambancin addinin musulunci da kuma ainihin sauran son zuciya. Domin sauran ba addini bane, domin addini a wurin Allah shine musulunci. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Dan haka idan ka fahimci wannan to ka gane addini nasiha ne. Yanzu kenan kaga kamar yadda zan yi maka nasiha game da sallah, haka zan yi maka game da aure kenan, haka zan yi maka game da ciniki, haka zan yi maka game da siyasa kenan. Ashe addini yana da ta cewa game da yadda za a bauta wa Allah, addini yana da ta cewa game da yadda za a yi shugabanci, addini yana da ta cewa game da yadda za a yi siye da sayarwa, addini yana da ta cewa game da yadda za a yi rayuwar yau da kullum. Idan an gane wannan to dukkanin wani abu da aka kira shi addini to a same shi yana da ire-iren waɗannan siffofin, to zai tabbata a kira shi addini. Duk abin da ya gaza waɗannan siffofin ko to ba addini bane. Dan haka at least four characteristics, hanyoyi guda hudu, siffofi guda hudu su za su tabbatar da tabbatuwar ka za a matsayin addini. Aji yana magana game da bauta ta Allah, aji yana magana game da tattali, aji yana magana game da rayuwa, aji yana magana game da shugabanci da siyasa, to ya tabbata addini. Da wannan ne za ka ga idan aka samu gidadawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu malamai, za ka ga su ma fasarar da suke wa addini irin waccan fasarar ce ta Kiristoci. Don haka malamai ba ruwansu da kasuwanci, abu na farko tukuna ba sa yi, abu na farko tukuna kenan ba sa yi. Rashin yin da suke sai zama ko sun yi wa'azi akan kasuwanci ba za a fahimta ba. Abu na biyu, wuraren da ake rayuwa irin ta kasuwanci ba ka ganin malamai. Ya kamata ya zama a kasuwa kaza ana ganin malamai koda tsalli-tsalli suna buɗe shaguna. Al-Imam Abu Hanifa imami ne guda, malami ne, amma yana da kasuwa yana sai da yadudduka har da alhari ne a karinsu kasar Kufa. Al-Imam Bukhari haka, hasali ma har an taɓa naɗa shi sarkin kasuwar garinsu. Imam Muslim mun ji hamshakin ɗan kasuwa ne ga fatauci. Me yasa a yau malamanmu ba wai kasuwancin ba ma kyamar shiga kasuwa suke, sai ga malami wai kyamar shiga kasuwa yake, sai yana ganin shiga kasuwa ma kaskanci ne. Har wannan ya zama aibi yau idan kai malami ne a zanka ka shiga kasuwa, wai sai a ce wai kuma malam kuna shigowa nan kenan, to gidan giya ne. Koko in wurin kyama ne, kai musulmi ne ya kawo ka, da kai da malami duk ɗaya ne. Amma me yasa saboda an samu waɗanda ake kiransu malamai sun kyamatar da mutane game da haka? Amma sharrin shi ne abinda aka samo a kasuwa kuma za a zo a ba su su karba, kuma kasuwa ake shiga a nemi su cefa ne. Don haka Allah yake cewa tabarakan nabi insha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura. Me yasa ya faɗa haka? Amsa ce akan mali hadhar rasul ya aqulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Me yasa wai ake ganin annabi yana cin abinci? Me yasa ake ganin shi yana shiga kasuwa? Saboda wai abin da suke tunani, to tunda shi annabi ne, ya za a yi a ce an gan shi yana cin abinci? To wannan irin tunanin fa shi ne wasu suke kokarin gaskata wa mutane su ba sa cin abinci. Wai shi ba a cin abinci saboda karama, ka ji ƙaryar banza, wai ba a cin abinci. Rashin cin abinci ba karama ba ce, rashin lafiya ce. Rashin cin abinci wallahi ba karama ba ce, ma damar ba ka cin abinci ko, to ai mar maza a kai ka asibiti, in ba haka ba za a waye gari, za a ganka a sankare, ka mutu. Ba karama ba ce, rashin lafiya ce. To amma ka duba yadda a yau ake yaudaran wasu da haka, cewa ai mu shehinmu saboda darajar shi ba ma ya cin abinci. To annabi yana cin abinci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, kuma yana cin abinci a cikin jama'a ana ganin shi yana ɗiba yana kaiwa bakin shi, ba haramun bane ba kaskanci bane. Shi yasa kafirai suka ce to me yasa in annabi ne yake cin abinci to ya kuke so ya zama? Sannan me yasa in annabi ne yake shiga kasuwa? Yau akwai malamai da yawa ba sa shiga kasuwa, wai yana ganin shi ya shiga kasuwa ya je kasuwanci ko kuma ya je ya siyo ko ya je kasa ya siyar, wai kaskanci ya same shi. Sakamakon haka yau har an samu waɗanda ke da'awar su ahlus sunna ne, cikin waɗanda ke kiran kansu malumma, su ma yau sun haramta wa kansu shiga kasuwa, duk yadda za a yi, duk yadda bukata za ta kammi shi, da zai shiga kasuwa ba. Me yasa? Wai saboda in ya shiga kasuwa darajar shi ta zube, za a koma ana wa almajiran shi gori cewa ai ana ganin malamin ku a kasuwa, ma'ana bai hadu ba kenan. Wai in ya hadu eh to ka a taba ganin shi a kasuwa. Tunani ne irin tunanin kafirai, ma li hadhar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq. Dan haka mutane ku kiyaye, ku dauki rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce al-mi'yar, ita ce abin awar rayuwa, ba wai yaya tunanin wasu wawaye ko jahilai yazo ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dusan nan sai malam yake cewa qala Sheikh Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala hadha lafzun yufidu al-hasar. Da Annabi yake cewa addinin nasiha, addini nasiha ne ko? To wannan lafazin yana nuna Annabi ya kididdige iyakar me addini nasiha. Addini nasiha ne, ma'ana in ba nasiha ba addini, duk addinin da kuma babu nasiha a cikin shi to ba addini bane. Fa ka'annahu qala laysa ad-din illa an-nasiha lillah, kamar Annabi na cewa ai addini ba wani abu bane sai dai nasiha ce ga Allah, wal kitabihi da littafin shi, wasa'il ma zikira da sauran abubuwan da aka fadi. Ai la yakmalu ad-din illa bi zalika, addini baya kammala, addini baya cika sai da ainihin nasiha, kama sabaqa bayanuhu fi amsal zalika wa fihi ish'arun bi 'azami mawqi'in nasiha min ad-din. Wannan maganar ta Annabi tana nuna mana matsayin da nasiha take da shi mai girma a cikin addini, tunda har an ce addinin ma nasiha ne, to nan nasiha tana da matsayi. Wa hakaza misluhu fi amsal zalika, intaha magana Ibn Salahi wadda ainihin wato malam ya dauko ta daga littafin As-Siyana, wato Siyanatu Sahih Muslim min as-saqt wa at-tahrif. Thaniyan, wa minha anna ad-din yutlaqu ala al-amal likawnihi samma an-nasihata dina. Sannan wannan ya nuna mana kenan addini ana iya fadin shi ga ayyuka, wato in ga mutun yana sallah za a ce yana addini, in ga mutun yana bada zakka za a ce yana addini, in ga shi yana azumi ko yana hajji za a ce addini, in ga yana karatun Qur'ani ko zikiri za a ce addini. Me yasa? Saboda waɗannan abubuwa ayyuka ne na addini. An fahimta? Salisan, wa minha jawazu ta'khir al-bayan an waqt al-khitab haythu akharahu huna min qawlihi qulna liman. Akwai wata ka'ida a cikin ilimin usulul fiqh, ita ce ta'khiru jawazu ta'khir al-bayan an waqt al-haja, suka ce la yajuzu. Duk abin da ya zama ana da buƙatar shi to Annabi baya jinkirtawa yanzu zai bayani. To amma kuma akwai wata ka'ida wadda sai ka lura ta yi kusa da wannan amma ba irin su ɗaya ba, ita kuma ita ce jawazu ta'khirul bayani an waqtil khitab. Akwai magana da yanzu ne ake yin ta, amma haka tashi sai a rage wani bangaren ta. Da Annabi ya tashi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin nan sai ya ce addinin nasiha, addini nasiha ne. Kaga akwai sauran bayanai amma sai basu, sai jinkirta su har sai da aka ce kunna liman gawa, sannan sai ya ce gawa na da kaza da kaza da kaza. Me yasa tun farko bai ce addinin nasiha lillah wala kin yin ta ba an riga an tashi bane? Amma jinkirta magana daga sanda ake buƙatar ta ka kiyaye shine bai halatta ba, amma jinkirta magana daga sanda ake yin ta to ya halatta. Shine kenan sai mutum ya muku magana rabi a yanzu sai ce wana ku zo, me yasa na ga wani yana zuwa wurin wance suna zance a halin mata aure ce, sai a ce mishi akwai wata magana ne, sai ce a'a ku amsa min tukuna ko menene kwaji. Kaga yanzu ta'khirul bayan ne an waqtil khitab, yanzu ake magana amma ya kiya ƙara fata duka yana jiran sai sun bashi amsa tukuna. Idan suka ce mishi to ai kai baka san cewa wani kanin ubanta bane, sai ce up to shikenan, to dama ga abin da ya faru. Kaga wannan magana da yace to dama, me yasa bai fade ta ba tun farko? Sai dan halaccin haka to in aka zauna za a yi magana akwai abubuwan da ya halatta ka jinkirta su har sai wani yanayi yayi sai ka abin nan me yasa annabi ya haka anan gurin sallallahu alaihi wa sallama manyan malamai masana suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da hanya ne ta karantarwa yana da teaching technique yana da teaching methodology wato hanya ce ta karantarwa ka harzuko tunanin dalibai sannan sai ainihin ka bar su yi maka tambaya sai ka amsa musu sai ya zama ilimin ya fi zama mai wada ya zo ya ce musu addini nasiha ne ga Allah da littafin shi da manzon shi da shugabanni da shi mai ya magana ba za ta yi muhimmancin su dauke ta ba amma da ya zo sai ya ce addini nasiha ne kaga kamar magana mubtada ce menene khabarin ta sai da suka tambaya sannan sai ya ba su idan kun fahimci haka da kyau to na daga cikin kwarewar malami shine gabatar da magana a uslubi na tambaya da gabatar da magana a uslubin da ba zai gamsar ba wanda zai harzuko tunanin dalibai su ainihin tambaye shi ya halatta malami ya zo ya ce musu kaza me matsayin kaza ko kun fahimta jama'a misali yanzu idan kai kwararren malami ne ko da Qur'ani zaka zo karantar da yara kar da zuwa kawai ka ce to ina muka kwana ina ba a tashi fara musu da abin da bai da alaka da darasin ta hanyar tambaya ka ce wace sura ce mafi gajarta da takaitattun kalmomi a cikin Al-Qur'ani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mai yiwa wannan sai dace mai yiwa duk ba za su dace ba sai ka amsa mun sannan sai ku ci gaba da darasi misali jama'a ajin da ake koyar da ƴan jaridu galibi malami ya shigo sai ya ce what is on the news me a fagen labarai yau labarin me ake yau dan ya gane shin kuna sauraron labarai a matsayin ku na ƴan jaridun gobe ko kuwa yaya kai zauna kuke sai wani ya kawo labarin da yake na shekaran jiya ne sai a ce a ana son a ji ne yau da safe me ya faru yau da safe what is on the news what is on the media labarin me ake yau an fahimta ka zo dalibai ne kana karantar da su babin hajji kana zuwa sai ka ce bana hukuma alhazai ta jihar Kaduna yaushe ta ce alhazanta za su fara tashi ka fara wasa kwakwalwarsu don ka gane cewa waɗannan za su zama malamai na gaske gobe ko kuwa za su zama sako tumaki shine kawai karatun ne akan su na hadisai da abin nan kawai ba su san me ake ba a duniya ina ba ta an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shi yasa gaskiya saboda Allah na yaba wa gwamnatin tarayya akan fitar da sabon curriculum da ta yi na karantarwa tun daga primary 1 har zuwa SS3 sai dai na kushe gwamnatin tarayya akan cewa da tekun ba za ta iya aiki da shi ba ita ta zauna ta rubuta abinta da kanta amma sai ta ce ba zai yi ta aiki da shi ba me yasa sai ta ce saboda ba a shirya ba menene rashin shirin shine akan karantar da komai sun ce komai za a karantar da shi ta hanyar ICT ne dan haka a curriculum na Islamic studies misali suka ce malami ya karantar da dalibai suratul Fatiha in ya karantar da dalibai suratul Fatiha yazo ya sanya musu ita a cikin recorder a kasar su ji sannan yazo ya harba musu akan computer ya harba a projector to sai gwamnati ta ce bata shirya ba me yasa bata shirya ba bata da dalili domin budget din da ake fitarwa na kudin ma'aikatar ilimi har da waɗannan abubuwan sai yasa nace na soke ta amma na yaba da can ma'ana shine idan abu ya daidai da zamanin ka to a karantar da kai tun kana ɗalibi yanzu professors da yawa suna nan a cikin jami'o'i wani yana nan da laptop din an bashi bashinta amma ya rufe ta a cikin jaka tana nan tana ta virus shi ya ɗauka rediyo ne randa duk ka zo ka kunna ran nan za ka ci gaba da jin ka zuba batira yana kunna ta sai ta kashe kanta shi kenan sai a ce ta ƙone shi ya ɗauka zai aje ta ne sai randa ya ga dama ya kunna ta randa ya kunna ta ran nan sai ta ƙone saboda virus zai ci ta amma professor ne me yasa tsoranta yake saboda lokacin yana dalibi ba ta to kenan yanzu daliban yanzu in ba a karantar da su da wannan hanyar ba su ma za a ci gaba da samun irin waɗannan sako tumaki ballo jakai din professors kenan Allah kiyaye kaga professor ya zauna yana tarbutu da hannun shi an wuce wannan zamanin yanzu yanzu professor zama yake kai yanzu har dalibai a jami'o'i fa ba sa yin note da hannu da laptop suke yin note ka tursasa wa kanka ka iya haka don duniyar nan gaba za a daina rubutu da hannu ka kiyaye wannan kasar din kai mai lamba za ka ce Albania ta faɗi nan gaba za a daina rubutu da hannu za ka je banki rubutu da hannu ba za a yadda ba satuddi lakal ayyamu ma kunta jahilan kamar yadda gashi nan sun fara kawowa cewa nan gaba za a daina mu'amala da kuɗi za a daina mu'amala da kuɗi nan gaba dole ne ka shirya kawai in ba haka ba sai dai ka koma ƙauyen ku can ka je ka rayu za a daina mu'amala da kuɗi nan gaba duk abin da za ka siya kati ne duk abin da ka je za ka siya ko gyaɗa ce a gaban mai gyaɗa za ka fito da kati ne ta fito maka da wata na'ura kawai sai a sa sai ta cire naira 15 ɗinta na gyaɗa da ka ci za a daina amfani da kuɗi karka ce ba zai yiwu amma an gama kawai insha Allah tunda mu musulmi ne sai mu ce insha Allah amma tuni cashless society za a daina yawo da kuɗi gaba ɗaya sai wannan kati to nan gaba za a daina rubutu da hannu sai dai mai sai dai da yatsunka sai sa gwamma ka shirya duk abin da yazo kana baya kai ne ustazu kai ne mai imani to shikenan Allah ya ƙara maka imani rabi'an na hudu wa minha ragabatu salafi fi talabi uluwul isnad wannan hadisi ya nuna malaman farko suna da kwadayin neman isnadi gajere wa huwa mustafadun min qissati sufyan ma'a suhayl mun ji wannan ne a cikin qissar sufyan a farkon karatun mu na hadisin nan a baya inda sufyan ibn uyayna ya ruwaito hadisi da ya ruwaito hadisi sai zama tsakanin shi da ainihin asalin sahabin hadisin an samu wajen mutum uku sai ya ce na so a ce ko da mutum ɗaya ya ragu sai shi wanda ke sauraron shi ya ce to ka gama ni zan baka hadisin ma kai tsaye za ka ji daga wurin wanda shi ma babana da ka ji daga wurin shi daga nan ya ruwaito kenan malaman farko suna kwaɗayin a samu isnadi gajere Allahu akbar Allah ya ji ɗan al'imamu Shu'ba ibn al-Hajjaj Abul Bistam yana kwance bai da lafiya sai aka ce mishi ma za tashtahi ala gafarta malam me kake sha'awa wai irin anewa mara lafiya tai ko a dan soya maka kaza ko a dan yi maka bararrake kaza sai ce isnadun ali wa baitun khalid isnadi gajere shi nake sha'awa sannan kuma ya zama ɗakin ya zama ba kowa ma'ana kuwa sai ku bar ni ni kadai sannan kuma ina sha'awar in isnadi zan samu in samu gajeren isnadi to malaman hadisi suna da son gajeren isnadi saboda gajeren isnadi yana da saukin samun hadari me yake nufi da gajeren isnadi shine magana ce wani ya jiyo ta a tudun wada yazo ainihin gelle su ya gaya maka shi ya jiyo ta ne kai tsaye daga wanda ya fade ta kaga yanzu kai ka ji magana da dimdimin ta to amma kaddara wannan da ya ji a tudun wada shi kuma ya je ya ba wani da ainihin ke wata anguwa labari shi wancan ya ba wani labari a samu tsakaninka da asalin wanda ya faɗi maganar sai a samu wajen mutum biyar ko shida to sai su ce isnadun nazil wannan isnadin ya yi tsawo ko yana da tsawo to malaman hadisi ba su cika son shi ba saboda akan samu tangarda ka dubi magana ko yanzu in ta zama akwai wasu da yawa a tsakanin kai da wanda ya faɗi magana akan samu matsaloli an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimaka khamisan wa minha anna hadha alhadith hadithun azim ash-sha'ani wannan hadisi yana da girman sha'ani wa alaihi madarul islam musulunci gaba ɗaya akan wannan addini yake cewa kama ta bayyana tahqiqu zalika min khilal sharhihi sabiq kamar yadda sharhin da ya gabata din nan yana nuna maka haka tunda menene musulunci shine a ce Allah ya ce annabin Allah ya ce littafin Allah ya ce sannan shugabanni sannan talakawa to menene ya rage kuma waɗannan gaba ɗaya su suka haɗu suka yi musulunci wannan hadisin hakika hadisi ne wanda yake da girman sha'ani, kuma musulunci gaba daya to yana kai da komowa ne akan shi. Kama hukiya an Abi Dawud rahimahullahu ta'ala anna hadha alhadith ahad alahadith allati yaduru 'alayha alfiqh. An samu wata magana daga Abu Hanifa yace wannan hadisi yana daya daga cikin hadisan da ilimin fiqh yake kewayo akan su. Yace yana daya daga ciki. Wa qala alhafiz Abu Nu'aym alimam Abu Nu'aym kwadruku ja abin da yace cewa ya hadha alhadith lahu sha'nun 'azim. Wannan hadisi yana da girman sha'ani. وذكر محمد ابن اسلم الطوسي انه احد ارباع الدين. الامام الطوسي yace wannan hadisi daya daga cikin hadisai guda hudu ne wadanda musulunci ba zai yi ba sai da su. قال الجامع عفى الله تعالى عنه malamin ne wannan littafi الشيخ محمد ابن ادم sai yace وقد تعقب النووي رحمه الله تعالى هذا الذي حكي عن ابي داود والطوسي. amma nawawi yace bai yadda da wadannan maganganun ba, a ce wannan hadisi ɗaya daga cikin hadisai hudu ne da musulunci ke yawo kansu, a ce wannan hadisi ɗaya daga cikin hadisai ne wanda fiqh ya ginu akai. Fa qala sai ya ce wa amma ma qalahu jama'atun min al-ulama annahu ahadu arba'il islam. Maganar da wasu malamai cikin malaman musulunci suka ce wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai hudu na musulunci wanda musulunci yake ginuwa akan su, ay ahadul ahadith al-arba'a allati tajma'u umuru allati tajma'u umur al-islam fa laysa kama qalu. Al-Imam an-Nawawi yace wannan maganar ba haka ta kamata su fade ta ba, balil madaru ala hadha wahdahu. Kamata yace gaba ɗayan musulunci akan wannan hadisin yake, ba wai wannan hadisin ɗaya ne daga ciki ba, akan shi shi kadai yake dauke da musulunci. Me zaka duba a ciki kamar da nace an ce nasiha ga Allah? Me ake nufi da nasiha ga Allah? Ka yadda Allah ɗaya ne, ba biyu ba, ba uku ba, ba komai Allah ba. Ka yadda cewa shi ya halicce ka kuma ba shi da abokin tarayya a wajen halittar ka da yadda sauran duk halittu da yi. Ka yadda yana da sunaye da siffofin da babu wanda ya cancanci irinsu sai shi. Duk wata daraja da aka tabbatar wa Allah a Qur'ani ka bar mishi ita. Duk wata daraja da annabi shi ya tabbatar mai a ingantattun hadisai ka tabbatar mishi. Wannan ita ce nasiha ga Allah. To sannan kuma ka bauta wa Allah matukar bautawa. Nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai imani da shi, ka kare mutuncin shi yana da rai ko ya mutu, ka girmama shi ka daraja shi, ka daraja sunnar shi, ka kuma yatsa ta kuma ka tsayi wajen yi mata hidima. Nasiha ga littafin Allah ita ce imaninka da shi, koyon karatun shi, kokarin yada shi, da kuma kokarin yada ainihin karantar da shi. Don haka ya ku masu kuɗi, ko da ku ba malamai bane, wajibi ne fa akan ku yada Alkur'ani. Ka gina makaranta, ka sa a rinka karantar da Alkur'ani, ka zo ka dubi ina ne ɗaliban da suke koyon Kur'ani, ka zo ka ba su scholarship, ka ba su abin cisti, ka biya musu kuɗin makaranta, ka rufa musu, ka biya musu bukatu. Waɗannan abubuwan lazimi ne a karantar da mutanenmu. Don haka da wannan hadisin ya taba ko ina na rayuwa, an fahimta jama'a, ya taba ko ina na rayuwa. To sa'an nan sai kuma me nasiha ga jama'an musulmi? Mun bayyana ta. Nasiha ga shugabannin musulmi? Mun bayyana. Don haka wannan hadisin Nawawi cewa yake yi, malaman da suka ce shi wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da fiqh ya ginu akai sun yi kuskure. Abinda yake cewa wannan hadisi fiqh gaba ɗaya akan shi yake. Malaman da suka ce wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai hudu da musulunci ya jingina da su, Nawawi ya ce akwai gyara. Wannan hadisin shi kadai musulunci gaba ɗaya akan shi yake. Don in ka zare wannan hadisin a musulunci ko to babu abin da ya rage wa musulunci kuma. Allah madaukakin sarki ya taimaka.
ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في هذا الحديث أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. تتلى النبي يتي الدين نصيحة ني وأن يعنون أقوي نصيحة ذا مسلمشي أقوي نصيحة ذا إيماني أقوي نصيحة كما ذا إحساني وأن نما تاكي قداء أكنا الدين وأن كافين كيبدنا فالقنص توكيبا مسلمي بني كيبا الدين كيبا الدين ينا ذا مراتب قداء أكو مراتب الدين الثلاثة دو وند يتينا الدين متاكي فالقو أجيا تاكا أبن دعيكي كرا الإسلام شين يفتح كلمة شهادة يصلى يأذني زكاة حج تويا تاكا متاكا لا تفرقو تا الديني كينا دو وند ديتاكا وانا متاكا لا ببا الديني يكيبا متاكا لا تبيو يأي إيماني دزوشي دمد وصور كني قداشدا سولي ييبدا دا الله ييبدا دا منزنن الله دكا da littafan Allah duka, ya yadda da ranar lahira, ya yadda da mala’iku, sannan ya yadda da duk wani alheri ko sharri da Allah ya kaddaro shi. To in ya yadda da wannan a zuci, to ya taka matakala ta biyu. Matakala ta uku ita ce ya yadda da cewa duk abin da yake Allah na ganin shi, don haka duk abin da zai yi don Allah. To duk wanda ya kai wannan ko, to ya kai al-qimma al-a'la. Ya kai kololuwa, shi musulmi ne, shi mu'mini ne, shi muhsini ne. Idan har bai taka matakalar farko ba, to na farko tukuna ba addini yake ba, domin matakai ne na addini. Duk abin da za a kira shi addini, to a ji a cikin shi akwai kalmar shahada, akwai sallah, akwai zakka, akwai azumi, akwai hajji, to sa'an nan imani, sa'an nan ihsani. To duk wanda ya samu wannan, ya hada addini allati zikirat fi hadith jibril, wadanda aka ambace su a cikin hadithin jibril, wasunniya zalika kulluhu dinan, da annabi ya tashi sai ya ce hadha jibril jaa liyuallimakum dinakum, jibril ne zai dan ya karantar da ku addinin ku, dan haka wannan shine addini. Dan haka duk wanda yace yana yin wani abu aka duba babu wadannan abubuwan, to ba addini yake ba, yana yin ne al-ahwa, san zuciya. Da Allah yake cewa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna, karka bi ainihin wato son zuciyar wadanda ba su san Allah ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan wannan malam ya kawo nasihohi da dama, cewa wa minha an yansaha liman istasharahu fi amrihi, haka in wani yazo yace da Allah ina neman shawararka, zan sai fili kaza, ko zan sai gida kaza, ko zan aure yar gidan wance, ko zan fara kasuwanci kaza. Idan kai musulmi ne, karka sake kai mai rufa-rufa, wajibi ne ka gaya mai gaskiya, ka ce mishi sai dai wannan kasuwancin da zaka shiga kasuwanci ne wanda yana da riba amma yana da haɗurra kaza. Idan kuma kasuwancin ya kasance naka ne fa, to jaraba ka Allah ne, ta iya yiwa ya ganka kana samun alherai, rayuwarka tana haske, sai zo ya tambaye ka, da Allah wani ina so in yi sana'a irin taka ne, nake so da Allah ina da kuɗi ka ɗora ni a kai. Idan ka sake kai mai mugunta, to wannan hadisin ya cika, dole ne sai ka faɗa mai gaskiya, kuma dole ne ka ɗora shi akan abin da yake daidai, kuma dole ka gaya mai sirrin sana'ar kaf, saboda yanzu ba zuwa zai saya ba, balle ka ce dan me zaka faɗi sirri, ya zo zai shiga ne a matsayin shi na dan uwanka musulmi. Saboda haka babu mugunta irin wannan a musulunci. To dubi rayuwar mutane a yau ya take. Allah ji dan mallai Allah Abubakar yace ai ba wai ƴan kasuwa ba, yace mu kanmu malamai, in kana da wani wuri da kake karɓo sadakar ka mai tsoka, to ba ka so wani malamin ya sani. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne tabbas. Akwai malamin da yana zuwa yana karɓo ta sadaka shi mai tsoka, ran da zai tafi ya ce zo mu je, in ka tafi sai samu wani wuri ya ce to jira ni nan ina zuwa, ya zo maka mirinda, shi kuma zai je karɓo kuɗin juice ne. Yawwa, to gaskiya wannan magana tana da girma. Haka aure, in ya zo ya ce zai aure wance, an fahimta?
to wajibi ne ka faɗa mai gaskiya ko da ƴarka ce, ka ce yarinya ce mai tarbiyya sai dai kuma tana da larura kaza, haka in yazo zai sai wata dukiyarka, motarka ko gidanka ko wani abu, wajibi ne ka faɗa mishi gaskiya. Saboda me? Gashi sai malam yace kama qala sallallahu alaihi wa alihi sallama idza stansaha ahadukum akahu falyansah lahu. Annabi ya ce idan ɗayan ku ya buƙaci ɗan uwan shi da nasiha to yi mai nasiha din. Wa fi ba'd al ahadith inna min haqqil muslimi 'ala al muslim an yansaha lahu idza ghaba. To kaji wata sabuwa, wannan hadisin nabi kuma ya zo da wata doka, na daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan har ya buƙaci nasihar ka a halin baya nan to kai mishi nasiha. Sai malam ya ce wa ma'ana zalika annahu idza zukira fi ghaibatihi bisu an yansurahu wa yarudda anhu. Idan baka nan sai ka zo ka saka gulmaka ko, to yana daga cikin haƙƙinka da kake da shi ga duk musulmi da ke gurin ya ainihin kare ka akan wannan gulmar, haƙƙi ne dole. كذبا سيئة فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح دو من كتاك كارمتون أباين إذن شكو تو إتشي كاروا تغسكيا أنقاني جماعة فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا يتشي دو من تا إيوا وميبين نصيحة أقبان إذن كا دمي مر يكوي أنقاني ويغشه في غيبته اما ابان gidan shi fa sai ya ainihin wato ha'ince shi. Wannan yana faruwa da yawa. Allahu akbar. Ayyo akwai mutumin da in ya mutu wallahi tallahi zurriyar shi suna rena kansu. Akwai matar da ta taɓa fadin cewa mijinta yana da rai, babban mutune, ambasada ne na wata babbar ƙasa, idan har tana son ganin mijin to sai in sun fita kasar waje, amma ma damar ya dawo Najeriya ba za ta gani shi ba sai karfe 2 dare, karfe 3 dare zai shigo mata a gaje. Tace a lokacin tana danyar budurwa bata dade da auren shi ba, sai da ta taba zuwa cikin jama'a ta tarwatsa su a falo, tace ku tafi ku ba mu wuri, ni ma ina son in ga mijina. Aka zo ya gina masallaci a gidan limamai, a lokacin har rikici suke, wannan labarin ita take gaya min, limamai masallacin kuma dan karami ne da yake ci mutum 15 ba, amma har limanci rikici ake game da limanci, ladanci rikici ake game da ladanci, da duk wasu waye zai rike gate, waye zai kaza, rikici ake yi. Ana nan sai Allah ya dauki ran shi. Wallahi sai ta nuna wani malami, tace kaga wannan malamin, tace eh, tace shi kadai ne ya rike amana. Nace kamar ya, tace duk wanda na sani da mijina gaba daya ya watsi da malamai da ƴan siyasa da ƴan boko kowa, tace wane ne yanzu shine limamin masallacin, shine ladan, shine mai shara, shine komai, tace duk sauran sun watsi. To wannan irin cin amanar ko, to ba a yi wa shi mamacin nasiha ba kenan. Don haka yana daga cikin nasiha kayi mai a gaban gidan shi, eh to bari ya kwanta ya mutu mu gaya za a yi. Ko kun fahimta jama'a? Wallahi wannan matsala tana da matukar girma kuma tana da matukar muhimmanci. Sanda wane yake da rai, an zo an taru a gidan shi, an zo an taru a masallacin shi, yanzu ya mutu kowa ya watse, shikenan ba a yi mishi nasiha ba a daidai lokacin da yake bukatar ta. Allah ya sa kun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. A lokacin na tuna sanda wannan mata take ba ni labari, akwai wata ƴarta da tana karatu har sai ta, wato tana karatun boko lokacin, har sai take cewa yanzu nan mama in nan gaba muka zama wani abu, sai irin waɗannan mutanen su dawo su ce su abokan babanmu ne, sai na ce kwarai da gaske. To yanzu ɗayan su tana nan har ta zama wata abu, ba dai ita ne magana ba, amma dai wata ɗaya daga cikin su ta zama. To yanzu ne zaka ga sai kuma wane zo ai mu ne abokan wa ai kai wane salati goma ga annabi la ilaha illallah malamai Allah ya kamata EFCC ta fara aiki akan su tsare da gaskiya akwai corruption akwai financial corruption too much Allah ya kiyaye
وقال الحسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه
ما دنغنوني قاسنا ما لمن سلف سكيس ما سيوا دنغني دعينه النصيحة الإمام الحسن البصري يكيشيوا بذاك كيمتك ري النصيحة قطن وانكبا حرسي يا زما كنا أمرنينش دعبند كي كنا إيا قذاوا نيما أنا وانا مغنر wani in fa baka damuwa da karatun alqur'ani ka gan shi baya damuwa din amma kai ma baka damuwar amma ka san me yake nuna maka yanzu nauyin biyu ne akwai nauyin kanka akwai kuma nauyin kai mai nasiha sai malamai suka ce dole ne to ka sauke nauyin daya dan abin ya ragu sai aka ce kamar yaya ne kana da su kai baka sallah fa amma dole ka sa su su in ba haka ba nauyin ya zama biyu Allah ya sa kun fahimci abinda Hassan al-Basri ya ce abinda kai ka kasa amma ka san haƙƙi ne shi yayi to ka rinka mai nasiha akai domin ita nasiha wajibi ce a kanka sannan to ka dawo ka ji da kanka kuma to kuma bari ka ji yadda musulunci yake daga ran da kai mishi nasiha kai mai wa'azi akan yin wannan abin ko wani nauyin kuma ya sace hawa a kanka shine ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun daga ran nan kuma Allah yana ce maka wawa ne kai baka da hankali ne kana cewa ya alheri kai kuma shine mawaki yake cewa wasafta tuqa hatta ka annaka zu tuqa tarihul khataya min siyabika tasta'u ka siffanta mana tsoron Allah kai kamar mai tsoron Allah ne rigarka ita kanta warin zunubi take ina fata an gane shine suka ce tabibun yudawin nasa wa huwa alim Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qala al-hasan wa qala ba'du ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wallazi nafsi biyadihi in shi'tum la uqsimanna lakum billah إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة أوتفدر بركوج حسن البصري يتي نارن إلى الله wasu daga cikin sahabban annabi ga nasihar da suke suna cewa wallazi nafsi biyadihi wani sahabi ne yace na rantsa da Allah da raina yake a hannun shi in shi itum la uqsimanna lakum billah in kun so zan iya rantsa muku da Allah in ce na rantsa da Allah inna ahabba ibadallahi ila Allah bayin Allah da Allah yafi so sune alladhina yuhabbibuna Allah ila ibadihi wadanda suke sa bayin Allah su so Allah mutanen da suke wa mutane wa'azi game da Allah har su ji suna kaunar Allah to Allah yafi son wadannan bayin ويحببون عباد الله الى الله كما سوني متانن da suke sa bayin Allah su bauta wa Allah har Allah ya so su wayas'auna fil ardi bin nasiha sannan suna yawo suna yada nasiha a bayan kasa to yawo wajen yada nasiha a bayan kasa kamar yadda muka ce baya daukan wa'azi kadai akwai sauran bangarori na alheri da Allah zai sa kai attajiri ne a garin nan yanzu yadda damuna ta tsaya kana da hali ka bullo da wani project naka ka je ka samu gidajen bululluka dake kowace anguwa ka aje musu kudade a rinka diban bululluka ana bi lunguna lunguna ana ajewa duk wanda ka tanga shi ta fadi a ainihin gyara mishi wannan mecece nasiha ce yada nasiha ce a bayan kasa da Allah zai sa kai likita ne sai ka samu wani lokaci a cikin rayuwarka da za ka rinka shiga wasu anguwanni ko wasu garuruka inda babu likitoci ka je ka kafa tanti ka yi kwana uku kana taimakawa mutane wannan nasiha ce da Allah zai albarkaci cikin albashinku, ku yi wata shida kuna fidda kuɗi ku tara, sai ku ɗibi likitocin ido su shiga wasu anguwanni su yi aiki. Wannan nasiha ce. Yanzu yadda damuna ta yi, akwai tsofaffi a cikin lungunan anguwanni waɗanda yake sakamakon ɓarkewar makwararren ruwa ba sa iya tsallakawa, sai ku je kuna gyarawa saboda waɗannan tsofaffi. A nan Tudun Wada an taɓa samun wani ƙarfaffen matashi, ma'ana mai ƙarfi, wanda ya haɗa ‘yan uwanshi matasa yawo suke duk inda suka ga mahaukaci su aske kanshi, su yi mishi wanka, ya ci abinci, a kira likita ya mishi allura. Ka san cewa wannan nasiha ce? Duk waɗannan ayyukan suna daga cikin nasiha. Samar da su a cikin zamantakewa samar da alheri ne, kuma yaɗa alheri ne. To bai kamata a daina ba. Don haka ina matasa ƙarfi banza, la'asar ta yi saboda ƙarfi ya musu yawa, sai ka ji an ce sun je suna maci ne, an raba ƙwallo. Wannan ƙarfin tunda la'asar, ai tunda hantsi, ka yi ƙoƙari ka yi ayyukan alheri da shi, in la'asar ta yi sai ka je ka huta. Ma'ana ƙarfin ka yi amfani da shi in advance, kafin la'asar ɗin ta yi a zo a raba ƙwallo. To da safe ku yawo duk ina mahaukata suke, ku rinƙa kama su, ku ne musu wanka, ku ne musu aski, su ci abinci. Wani ya kwanta ya bacci, yana farkawa sai ya watsake, don dama mai yiwuwa lokacin warkewar shi ta yi, amma dauɗa ta yawa a jikin shi, don haka ba inda iska da hayaki da menene za su fita a jikin. Akwai su da yawa haka, ka gwada ka gani. Yana daga cikin hanyoyin Ṭibbun Nabawi da malamai suka kawo a cikin Ṭibbun Nabawi, cewa akwai daga cikin mahaukata waɗanda ƙazanta ce ke jinkirta warkewarsu. Ƙazanta ke jinkirin warkewarsu, ka gwada ka gani. Akwai mahaukacin da a garin nan jama'a ya kai shekara 30 yana yawo da dauɗa. A Kaduna na jin akwai layi mai suna mai dubin tsumma. A Kaduna asalin mahaukaci ne a wurin, tsummokare ne, duk inda ya ga tsumma sai ya huda wuya sai ya sa kawai, shi ne ake ce mai dubin tsumma. To da ya mutu sai aka sa wa layin suna mai dubin tsumma. To me yasa aka bar shi da dubin tsumma? Kowa na yawo da guda ɗaya. Kai ka duba ka gani, za ka iya sa riga 10 a jikinka? To wani mahaukacin yana nan yana yawo da riga ta fi guda 10 a jikin shi, kuma ya fi shekara 5 bai cire su ba. Ruwa ya da kai, rana ta zo ta da kai, me kake tunani? Wannan amrun ne bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Saboda haka matasa waɗanda yanzu zaka zo ka samu sun zo anguwanni irin waɗannan, sun raba ƙwallo saboda ƙarfi musu yawa, duk yana daga cikin orientation, horar wanda ya kamata a basu. Karka ga laifin su, ba a taɓa samun wani ya tara su ya nuna musu me ya kamata su yi da ƙarfin ba ne. Ina son ka fahimci wannan. Ba a taɓa samun wanda ya tara su ya faɗakar da su ya nuna musu ga abin da ya kamata ba. Kuma ko ka san, idan za ka tara su ba a nan makaranta za ka tara su ba, ba a masallaci ba, can filin ƙwallon za ka je ka same su. In suka gama minti 5 kamar ka je kallon ƙwallon, sai ka ce su tsaya kana da magana da su. Sai ka ce gobe akwai match a wurin nan, za su ce akwai match a wurin nan, ƙarfe nawa, za su ce 3:30 ake haduwa, ba a latti. Ce to 3:30 nan ina son ku, ku zo mu je asibiti a daidai lokacin, akwai aikin da za mu yi da ku. Karka yi musu wa'azi akan ƙwallon ba kyau tukuna. Yauwa, ba daren ake zuwa ba. Ka ce ku haɗu a asibiti gobe akwai aiki, ko kuma gobe a haɗu da ku a makabarta. To in ka je aka yi sharan makabarta, sai ka ɗan yi musu wa'azi minti 5 sai ka basu. Jibi wani ba zai je ƙwallon ba. Bayan mako guda sai ka sake dawowa. Haka, amrun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muna da abundant resources. Albarka ce waɗannan matasan. Yanzu ka kewaye garin nan matasan da suka raba ƙwallo, za ka cika ten table guda. To amma ka ga ƙarfin kawai suna yaɗar da shi ne a banza. In sun tsufa kuma shi kenan, ƙwallon za ta dawo ta tambaye su. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye.
Allahu akbar. To haka dai malamai suka yi maganganu dangane da nasiha, insha Allah ta'ala za mu dan saurara a nan wurin, sai Allah madaukakin sarki ya sa an je a ainihin wato wuri na gaba, to sa'an nan insha Allah ta'ala sai kuma a sake tattauna wasu mas'aloli. الإمام مسلم يتي حدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن عمهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. مسلم يسامو أنه حديثي دمال من شمي سنة محمد بن حاتم تككن سنة مال من شين محمد بن حاتم بن ميمون an fi sanin shi da As-Samin. Shi ko ya ce haddathana ibn Mahdi malam Abdurrahman dan Mahdi ya karantar da mu hadisi. Shi ko Abdurrahman ya ce haddathana Sufyan, ko Sufyan ya karantar da mu ainihin hadisi. Anan ba Sufyan dan Uyayna ba, Sufyan Sauri. Ina fata an gane. Eh, shi yasa anan gashi marmaze tambihi a sharhi yace tambihun Sufyan huna huwa Sauri bi khilafihi fi sanad al-madi. Kaga sai ka natsu da kyau, isnadin da ya gabata Sufyan ibn Uyayna ne wanda har ya nemi a ƙara mishi bayani ya samu wani isnadi, anan kuma da aka ce Sufyan dan Uyayna ne. Ina fata an gane. سفيان الثوري انا سفيان الثوري عن سهيل ابن ابي صالح دغ سهيل دان ابي صالح كذا سهيل دان ابي صالح دينن تو كونغا ايرن ماغانا دا ميكي فادي سفيان ابن اوينا يا رويتو دغ سهيل دان ابي صالح كما سفيان الثوري جاشي يا ساكي رويتو يا رويتو كما دغ سفيان يا رويتو شيما دغ اينهن سهيل دان ابي صالح اتشان روايه سفيان a can baya Ibn Uyayna ta zo daga ainihin wato Suhail dan Abi Saleh, an gane, daga mahaifin shi, nan kuma ta zo daga gare shi daga ainihin Afa dan Yazid. Isnadin da ya dawo ya sake karantar da Sufyan dan Uyayna. Wannan bayani ne na jarhu wa ta'dil, me yayi maka nauyi a irin wannan wurin. An Tamim ibn Dari an Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, daga Tamim ibn Dari shi ko ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai sa malamai masu sharhi sun tsaya sun tattauna matukar tattaunawa a wannan wurin saboda wannan mas'alar Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna. Babu shakka matsala ce wadda take babba. Bari ku ji abin da babban malamin duniya al-Imam al-Zahabi a cikin littafin shi Siru Alam al-Nubala a mujalladi na 7 shafi na 464 zuwa 466 yace, dashi malai yace, qala al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala mubayyinan hadhihi al-qa'ida, ashabu Sufyan al-Thawri kibar qudama wa ashabu Ibn Uyayna sighar lam yudriku al-Thawri wa dhalika abyan, famata ra'aita al-qadima qad rawa faqala haddathana Sufyan wa abhama fa huwa al-Thawri. Allahu akbar. Daliban ilimi ku natsu, wannan wata ka'ida ce da za ta amfanar da kai meyuwa ba yanzu ba sai nan gaba. Al-Hafiz al-Dhahabi yace ga yadda ka'idar take, in ka ji a cikin isnadi an ce haddathana Sufyan, ka'idar ita ce Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna suna da tarayyar almajirai, amma almajiran Sufyan al-Thawri su ne manyan, don haka almajiran Sufyan ibn Uyayna su ne ƙanana daga cikin waɗannan jeren giyar 'yan wannan zamanin. Sai ce lam yudriku al-Thawri, waɗannan ƙananan almajiran na Ibn Uyayna ba su ma taɓa haɗuwa da Imam Sufyan al-Thawri ba. Wa zalika abyan, yace wannan abin karara yake, dan haka famata ra'aita al-qadima kad rawa, duk lokacin da kaga wani dadaddan almajiri cikin almajiran Sufyan ya ruwaito yace an Sufyan, fa qala haddathana Sufyan, in kaji yace Sufyan wa abhama bi bayyana Sufyan wa ana ba fa huwa Thawri, wa hum, sai yace ga su kamar kawakiya
كما الإمام وكيع وابن مهدي دما ابن مهدي عبد الرحمن والفريابي ده فريابي وابي نعيم ده ابي نعيم kaga waɗannan duk lokacin da ka ji sun ce haddasana Sufyan ko to sauri ne dan ka isnadi duk sanda kaga Abdurrahman ibn Mahdi ya ce haddasana Sufyan duk sanda kaga Firyadi Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi duk sanda kaga al-Imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn in har ka ji ya ce haddasana Sufyan ya shuru to ainihin as-sauri ne sai ce fa'in rawa wahidun minhum an ibn uyayna domin ka'idar ita ce idan wani daga cikin waɗannan in ya ruwaito daga ibn uyayna bayyanahu yana bayyanawa ban taba ganin mutane masu ka'ida irin malaman hadisi ba shi yasa waɗanda ba malaman hadisi ba sukan samu malaman hadisi very complicated sai ka kasa gane kansu amma a'a suna tafe ne a bisa ka'ida ji wannan ka'idar shekara 1200 da ta gabata su in suka ruwaito daga Sufyan ibn Uyayna za su ce haddathana Sufyan ibn Uyayna am in ibn Uyayna ne za su bayyana amma idan sauri ne fa sai su ibhami sai su ce haddathana Sufyan to in har ka ji sun ce haddathana Sufyan sun yi shuru to sauri ne idan kuwa ba sauri bane to za su ce ibn Uyayna kaji shekara 1200 sun san wannan sai yanzu wani dan ya dan samu digiri sai yana rena malaman musulunci abin da ya faru shine an samu gazawa ne daga yan baya wato wasu ne daga baya suka yi da'awar sun zama malamai a halin kawai kucakai ne wallahi in ka je ka ga malami na musulunci wallahi ƙarya ne dan boko ya rena shi magana ce nake yi a yau in ka ga malaman mu a ƙasar nan ƴan boko sun rena su me yasa ƴan boko suka rena su saboda ba sa ganin academics ethics ba sa ganin ɗabi'u na ilimi amma wallahi duk bokon ɗan boko in ya haɗu da malami malami na musulunci da ya amsa sunan shi wallahi zai rena kanshi zai san ya haɗu da malami kamar ya haɗu da kucaki to sai ya rena shi shi yasa sai ga ƴan boko da yare sai ce aha ustaz ya Allah ya rena shi ne kallon banza kawai yake mishi amma wallahi ƙarya ne ɗan boko ko alwutsutsu ne shi a boko ya ga malami malami haɗaɗe wallahi ya rena shi je ka same su in sun je gaban Abubakar Gumi zamantahiya suke in sun je gaban Abubakar Gumi kowa rena kanshi yake saboda sun ga malami a daidai lokacin za su fito su same ka nadin ka ya kai nashi 30 amma sun ne maka kallon baka da bambanci da kai da rawani ko kun fahimta jama'a Allah ya ce maka saboda haka sai malam yake cewa fa amma allazi lam yalhaqi as-sawri wa adraka